أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Muna ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicci kowa da komai, ya halicce mu, ya rayar da mu, ya bamu lahiya, kuma ya sake bamu samun damar haduwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka wanda muke karatun addinin mu, musamman abin da ya shafi aqida ta musulunci. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala da ikon shi, da rahmaniyar shi, da kudrar shi, da sifofin shi masu kyawu albarkacin su ya fahimtar da mu hakikanin wannan aqida ta addinin shi kuma ya bamu ikon aikatawa domin mu samu cin nasara a wannan duniya din kuma mu samu cin nasara a gobe ranar tashin kiyama bi idhnillah. Idan ƴan uwa ba su manta ba, lalle mun kawo shi ma wani darasi mai muhimmanci wanda muka ce bahasi ne kan abin da ya shahi sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya kasance yana da sifofi da yawa masu tarin gaske. Wanda ya sa wannan sifofin ya zamanto suna buƙatar a yi karatunsu, mu zo mu zanna kamar yadda aka yi bahasi game da abin da ya shahi Allah subhanahu wa ta'ala, akwai shi ta hanyar hankali, sannan aka yi bayanin shi ta hanyar Alƙur'ani da ruwayoyi. To lalle su ma sifofi na Allah suna buƙatar a zo da hujjoji wanda suke bayanin wannan sifofin. Mu yi bincike shin ɗan adam da hankalin shi yana iya ya gane akwai sifofi na Allah ko kuma babu. Bahasin da muka yi mun kawo inda muka zo da wata riwaya mai kyawun gaske wadda a cikin wannan riwaya ɗin Abu Basir wani sahabi ne na Imam Sadiq alaihi salam ya kasance yana tambayar Imam dangane da sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala. Muka ce nan ne za mu iya gane ma irin tarin ilimi da Allah subhanahu wa ta'ala ya jibga a wurin ahlul bait alaihi wassalam, inda ya zo mai da bayani kyakkyawa yake cewa lam yazalillahu azza wa jalla rabbuna wal ilmu ذاته ولا معلوم. يتي قبل تيوى والسمع ذاته ولا مسموع والبصر ذاته ولا مبصر والقدرة ذاته ولا مقدور. يناتيوى ألا تنفي الأزلية كسنتي وبنجي جمني يا كسنتي مسنيني تنكحي أسن وانا أبن سنيما. Muna gani duniya duk lokacin da ake tsawon zamani yana tahiya ana ya samun nisa, zaka samu al'umma abin da ya shahi ilimi yana ƙara yawa. Mu lokacin da muke yanzu zaga abubuwan ilimi ga sanan suna da yawa, amma ƴaƴanmu za su tarda abin da ya kamata su sani yayi abin da mu ya kamata mu sani, hakanan su ma ƴaƴansu hakanan ne rayuwa take tahiya. Alhali lokacin da Allah subhanahu wataala ya fara halitta duniya ya kawo annabi Adam da shi da Hawwa, za ka samu cewa su wannan lokacin abin sani gare su ba wani yawa gare shi ba, bai da yawa a doron ƙasa, ba kusan ma za mu ce abubuwan kaɗan ne, duk da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ilimi a cikin shi har ya sanar da mala'iku abubuwan da ba sani ba, amma abubuwan da ke bisa doron ƙasa wanda ya kamata a sani kaɗan ne. Amma yanzu fa saboda haka nan su ahlul bait alaihim wassalam su suka fi kowa ilimi, shine anan yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance mai ilimi ne tun babu abin da yake abin sani, tun babu komai wanda ya kamata a sani. Sannan Allah ya kasance mai ji ne tun kayan ayi abin da za a ji. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance mai gani ne tun kafin ayi abin gani, ya kasance mai iko ne, mai kudura ne tun kafin ayi abinda za a yi iko akan shi. Wannan bayani da Abu Basir ya ji daga Imam Sadiq ya bashi mamaki, ya gano kenan wannan sifofi ne wanda za mu iya cewa na zatin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'annan wa'anda muka zana, kamar mi, kamar ilimi, ji, gani, kudura, wa'annan abubuwa sifofi ne na Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda tare suke da zatin shi, ba wai daga baya aka same su ba. Dan muna cikin bayani ne na sifofi da suka kasu shi biyu. Akwai sifa zatiya wadda ta zatin Allah subhanahu wa ta'ala ne, akwai sifofi kuma na aiki. Darasan da suka wuce mun yi takamiman bayani game da meye bambancin su. Sannan sai Abu Basir ya ci gaba da tambayar Imam Sadiq, yake cewa ya imami, yanzu kuma menene bayanin kalam? Dan naji an ce Allah subhanahu wa ta'ala mai zance ne, shin shi ma zance na Allah kamar kudura shi take? Kamar yadda kudura take cikin sifofi na zati na Allah subhanahu wa ta'ala, shin zance shi ma yana daga cikin sifofi na zati koko a'a? Anan ne Imam Sadiq ya ce mai salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, ya ce mishi innal kalama sifatun muhdithatun laysat bi azaliyya kana Allahu azza wa jalla wala mutakallim. Anan ne Imam Sadiq yake cewa alaihi salam, yake cewa zance sifa ce, ita ma kamar da ka sani sifofi ne na Allah, amma wannan sifa din ba wa sifa ce wadda take zatiya ba, a'a an fara da ita ne. Kenan muna iya cewa kenan ita sifa ce ta aiki, sabanin kudura da sauran sifofin da muka yi bayani dazu. Sai yake ce mai wannan sifa din batun azal take ba, ma'ana kenan lalle ba zatiya ce ba. Sai yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi tun a can da azali Allah ne, tun kayan ayi abin da za a yi zance kanshi. Amma bayan an yi abin da Allah subhanahu wa ta'ala, bayan ya halicci abinda ake zance a kan shi, sannan ne Allah subhanahu wa ta'ala yake mutakallim, sannan ne ya saukar da alqur'ani, ake ganin ga Allah na subhanahu wa ta'ala da kanshi yana magana a cikin alqur'ani. Saboda haka nan anan muna fahimta lalle ruwayoyi kenan, kamar da wannan riwaya din ta zo ne cikin Al-Kafi na Kulaini, juz'i na ɗaya, wanda yake bukata ya duba juz'i na ɗaya shahi na 107 ana samun wannan riwaya din. Kenan muna fahimta cewa a imma ko mu ce ruwayoyi na masana Allah subhanahu wataala sun yi mun bayanin ya ne sifofin Allah suke, akwai zati, akwai kuma wanda suke fi'ili. Kahin ma a samu malaman zance wanda suka zo suka shigo cikin wannan fagen na bayanin sifofi na Allah, kenan an samu tincan riwayoyi sun yi bayani. Sannan muka ce sun zo masu a imma sun rabe tsakanin hada da ake yi na kan sifofi na Allah, wanda har ya jawo ana kashe-kashe a cikin wannan janibin. Babban malami shi ma na daga cikin malamai na Shi'a, wanda ya rubuta littattafai da daman gaske, ana ce mishi Sheikh Saduq. Wannan malami shi ma ya zo da wata riwaya, mutum yana iya komawa cikin littattafan shi, a nan wurin zai ƙara samun ƙarin bayani. Shi wannan mutumin an yi shi ne ya rasu tun shekara ta hijira 381, kenan kusan yana kusa da a'imma sosai, ya san a'imma, ya san riwayoyi na a'imma. A takaice kenan nan muna iya fahimta lallai sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala sun kasu kishi biyu, kamar yadda muka ce akwai zati wanda suke tare da zatin Allah, akwai kuma fi'ili wanda bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi halittu, kamar yadda muka ce kamar sifa ta raziqiyya, rahmaniyya, ga sunan sifofi ne wanda bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta abinda zai ma arziki da abinda zai ma rahama, ake ce mishi Allah mai arziki ne, mai arzitawa ne, sannan kuma Allah mai rahama ne da sauransu. Yanzu sai kashi na biyu kuma, ma'ana inda za mu ƙara gane sifofi, don mu san sifofi na Allah su ma sun ƙara kasuwa kuma kishi biyu a wani kallo kuma. Bayan mun yi wani kallo mun raba su kishi biyu, zati da fa'ili, to akwai wani kashi kuma wanda ake cewa shi ko kashi ne wanda yake ganar da mu sifofin Allah. Akwai wanda suka tabbata gare shi, akwai kuma sifofi waɗanda ake korewa daga Allah subhanahu wa ta'ala. Menene sifofin da suka tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala? Sannan kuma menene sifofin da ya kamata a kore daga Allah subhanahu wa ta'ala? Amsa ita ce, duk sifofin da suke jawo kamala ko kuma suke bayanin kamala ta Allah subhanahu wa ta'ala, cikar matsayi na Allah subhanahu wa ta'ala, su wannan sifofin su ne ake cema sifofin da suka tabbata ga Allah. Shin da Larabci suke cewa sifat thubutiyya, wai sifofin da suka tabbata ga Allah. Kamar yanzu wanda muka jawo, ilimi ne, rayuwa ce, ji ne, gani ne, ƙudura ne, ga sunan arzitawa ne, rahmaniya ne, duk waɗannan sifofin ana samu kenan muna cewa cikin sifofin da suka tabbata akwai sifofi wanda azali ne, akwai fi'ili, akwai kenan subuti ne, akwai kuma fi'ili, duk ana iya samu cikin kishin wanga na farko wanda muke bayani na cewa Allah yana da sifofi da suka tabbata gare shi. Amma idan muka dawo kishi na biyu cikin sifofin da ake korewa daga Allah, su ko me ma'anar su? Kuma ka ba mu misalin su waɗannan sifofin. Za mu ce, ɗan uwana, duk sifofin da ka samu suna jawo naƙasa, raguwa, raguwar kamala, raguwar matsayi ga Allah subhanahu wa ta'ala, to waɗannan sifofin su ne ake cema sifofin da ake korewa, su ne ake cema sifat as-salbiyya, wannan dole ka kore su daga Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar mi? Kamar sifa ta jahilci. Suna cewa kusan duk sifofin da suka tabbata ga Allah, in ka ɗauki kishiyoyinsu, su ne sifofin da ake korewa daga Allah subhanahu wa ta'ala. Ilimi shi ne sifar da ta tabbata, kishiyar shi menene? Jahilci. To jahilci dole ka kore shi daga Allah. Hakanan rashin ji, rashin gani, rashin ƙudura, ga sunan duk waɗannan sifofin dole ka kore su daga Allah subhanahu wa ta'ala. Waɗannan su ne ake cema sifat salbiyya. Kusan kenan a yanzu mun gane cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da sifofi waɗanda cikin kishi na farko mun ce sun tabbata gare shi, wasu kuma na aiki ne, wasu kuma sun tabbata gare shi ne, wasu kuma abin korewa ne gare shi. A nan muke dakatawa, a darasi na gaba za mu zo da bayani na shin ana iya gane sifofin Allah subhanahu wa ta'ala ko ba iya ganewa. A nan za mu dakata. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibina tahirin.